Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 28 ga watan Maris na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa cibiyar binciken aikin gona ta ƙasa da ƙasa ta kaddamar da wani sabon shiri na inganta aikin noma a Najeriya Yau muna son mu jira ayoyinku shin ko kun shiryawa damu na bana yayin da damu nake gabatowa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555 muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
to jama'a barkanku da wuni Komandan sojan Amurka da ke Iraq ya ce mai yiwuwa ne sojojin nasu ne suka taka wata rawa a cikin farmakin jiragen sama wanda aka kai wanda kuma ƙarshen ta ya kashe mutane fararin hula sun fi 100 a ranar 17 ga watan nan da muke ciki na Maris. Shi wannan komandan mai suna Lieutenant General Stephen Townsend wanda ke jagorancin yakin kawancan ƙasashe da suke yi da ISIS a can Iraq da Syria. Ya ga manema labarai daga can Bagadaza ta wayar hucewa tunda lalle su ne suka kai farmaki a yankin da abin ya faru mai yiwuwa ne su ne suka kashe wayannan mutane Townsend ya ce hukumomin sojojin Iraki din sun tabbata kungiyar Daesh ce ta tara dimbin mutane a inda abin ya faru watakila ko domin su sa wato su mai kan kasashen kawancin su auka cikin wani tarko ko kuma su yi amfani da mutanen a matsayin wata garkuwa
A halin yanzu kuma ita kungiyar ta ISIS ta fito da wani sabon faifayen bidiyo a ciki tare da barazanar ragargaza ƙasar Iran. Wannan bidiyon mai tsawon mintoci 36 musamman ya auna ƴan mazhabar Sunni ne na Iran waɗanda mayakan ISIS ke zargi da cewa suna tursasa musu. Sai dai kuma wasu masu nazarin waɗannan abubuwan sun ce wannan bidiyon wanda aka sako shi jiya Litinin da Maraice yana kokarin nuna cewa kungiyar ta ISIS wacce ta yi rauni sosai tana son ta nuna kamar har yanzu tana da ƙarfi ne Iran dai tana da hannu sosai a kokarin da kasashe ke yi a Iraq da Syria wajen tursasawa ƴan ISIS da ke kasashen
To Majalisar Dinkin Duniya kuma yanzu ta fara tattaunawa akan yadda za a haramtawa kasashe mallakar makaman nukiliya to amma kasashen da dama suna da makaman sun ce su ba su yarda da wannan matakin ba Masu goyon bayan haramta mallakar irin waɗannan makaman na ƙare dangi suna ganin cewa suna zaman barazana ga zaman lafiyar ita kanta duniyar kuma suna da mummunan aibi idan aka kai ga yin amfani da su kan bil'adama kasashen duniya fiye da 120 ne suka goyi bayan ɗauki matakin haramta makaman To amma jiya Litinin Amurka da Burtaniya da Faransa da kasashe kamar 20 da suke da waɗannan makamai ɗin sun haɗa kai wajen nuna adawa da shi matakin su ma kasashen China da Russia sun nuna rashin goyon bayan su ga matakin ko da yake ba sa ma cikin tattaunawa ta yanzu da ake da Majalisar Dinkin Duniya
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A halin yanzu kuma rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce mai yiwuwa ne wasu gawawwaki biyu da aka gano a kasar na wasu jami'an bincike na Majalisar Dinkin Duniya ne da suka ɓace. Wani kakakin gwamnatin Congo ɗin, Lambert Mende, ya gaya wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa gawarwakin na Turawa jarfata ne waɗanda suka haɗa da mace da namiji da aka gano su a lardin Kasai. Ya ce ana kyautata zaton gawawwakin na Michael Sharp ne da Zaida Catalan. Waɗanda suka salwance a ranar 12 ga watan nan na Maris a lokacin da suke gudanar da bincike kan taka haƙƙin bil'adama da aka ce ana yi a ƙasar ga wata uku da aka gano ana jan ta direban su ce
to a ƙashe kwamitin tara asiri na majalisar dokokin Amurka kuma ya soke duk wani taro da ya shirya cikin makonnin a daidai lokacin da shugaban kwamitin David Nunes yake ci gaba da yin fatali da kiran da ake ta yi mishi na ga kowane bangare cewa sai ya sauka daga kujerarsa kuma ya tsama hannunsa ma daga binciken da ake yi kan batun katsalandan din da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 komai a garin nan na siyasa ne kuma kana jin mutane suna ta yin kifa da kan abubuwa amma dai da siyasa ce ya ce wa shi Nunes a lokacin da yake mai da martani ga kalamin da takwaransa na jam'iyyar Democrats da suke kan wannan komitin tare wato Adam Schiff yayi inda yake neman shi da ya sauka daga kujerar tashi ta shugabancin komitin nasu da dai wannan takaddama ta biyo ne bayan da Nunes ya gana da wasu kusoshin gwamnatin Amurka a fadar White House ta shugaban Amurka din yi musu bayani game da abin da ake ciki tun ma kafin yau ɗan kwamitin nashi bayana.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa akan aikin gona, wato International Institute of Agriculture da Turanci, tare da haɗin gwiwar wasu cibiyoyin ƙasa da ƙasa, sun ƙaddamar da wani sabon shiri a Najeriya na farfaɗo da ayyukan gona a ƙasar. Ta hakan kuma, matasa za su samu ayyukan yi. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya turo mana.
Cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa kan aikin gona a ƙasashe masu zafi, wato International Institute for Tropical Agriculture, ta ƙaddamar a nan Abuja zai mai da hankali ne a wajen kambaba noman shinkafa, dawa da rogo. Shirin wanda Bankin Raya Afirka ke samar da kuɗaɗen gudanar da shi, kazalika cibiyoyin ƙasa da ƙasa irin na bincike kan tsirrai a ƙasashe masu zafi da cibiyar bunƙasa noman shinkafa a Afirka, wato Africa Rice, da ma ma'aikatar noma ta Najeriya ke marawa baya na da zumar jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya, wato samar da abinci da kuma samar da aikin ya ɗaya ɓangaren. Injiniya Haruna Akwashi ke na zaman coordinator shirin a Najeriya.
Atasuwa has a special program for building the capacity of youth in agribusiness.
Shirin bunƙasa tare da farfaɗo da aikin gona mai take a tasa, wato tsari ne na musamman don horas da matasa kan aikin gona. Ƙarƙashin wannan shiri ana gina cibiyoyi uku da za su horas da matasa 300,000 akan aikin gona. Irin wannan cibiya ne ma aka ƙaddamar a yau ɗin nan. Wannan ne ma shiri na farko da aka taɓa ƙaddamarwa a nan Najeriya bisa tsarin shiya shi da tunkarar kalubalen aikin gona gadan-gadan. Daraktan Bankin Raya Afirka a Najeriya, Mr. Edimafa, ya ce su ma suna marawa wannan shiri baya.
The African Development Bank support to agriculture in Nigeria.
Goyon bayan da Bankin Raya Afirka ke baiwa sashen aikin gona a Najeriya ya yi daidai da tsarin gwamnatin Najeriya na inganta aikin gona. Kimanin dalar Amurka miliyan 150 ne muke sa ran kashewa a Adani Omo, Didda Badegi, Kebbi Sokoto da kuma Kano da Jigawa. Sokoto wacce fuska masana ke kallon wannan hoɓɓasa? Injiniya Dr. Hussaini Hassan ƙwararre ne kan sha'anin aikin gona a Najeriya.
Shi wannan shiri yana da muhimmanci farai da gaske, domin na farko za a bada horo wa irin waɗannan matasan. To kaga kuma duk wanda aka hore shi, na ɗaya zai fare a akan aikin da zai yi, na biyu shine zai ba matasa ko kuma waɗanda za su ci dajiyar wannan aiki ta hanyar basu bashi domin su bunƙasa aikin wannan gonar nasu. Kuma na uku shine idan an yi hakan, to a ƙashin gaskiya abinci zai yawaita a ƙasan, farashin su abinci kuma idan yaya wace zai sauko ƙasa, domin waɗanda ba su yi noman ba ba su dajiyarsa. Kuma yawan abincin zai sa har ya kai da sayar da shi a ƙasashen waje, kuma zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasar nan.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ko kun shiryawa damunar bana yayin da damunar ke ƙara gabatowa, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Garin manoma, garin manoma. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Katsina.
Kuna magana da Ibrahim Sani Kafir.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To wallahi gaskiya kan na yi sa'a na same ku yau.
Allah sarki.
Na san kullum ina tuna muku wallahi.
To muna jin ka.
To wallahi yau kuma yau ma na faɗa na kai gona ta. Na fara shidawa kuma na kai takin zamani bani mai yawa.
Allah sarki. Ka shirya tsafke
na.
To amin amin. To Mallam Ibrahim mun gode. Amin amin. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Alhaji Lawan Sani daga Yobe State Port Harcourt Local Government Line Mobiji.
To Alhaji Lawal, ka shirya noma?
Eh to mun shirya, sai dai mun dan samu akasi.
Me ya faru?
Hukuma ta sa an cicika form na noman rani zuwa noman damuna. To duk dai da haka har yanzu ban fudda ran zamu samu ba. Amman bai shigo wurin mu ba.
To Alhaji Lawal Sani, da fatan hukuma ta ji wannan bayanin naka. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na magana da Musa da Maryam Gombe State ne.
To Mallam Musa, ka shirya noma bana?
Eh mun shirya noma bana, mu ne muka shirya noma mutanen Gombe ma insha Allah.
Allah sarki, kamar wani irin shiri kai?
Dan yanzu haka insha Allah mu ana kokari.
To ga dukan alamu dai layin Mallam Musa daga Gombe ya goce. Yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara? To shi ma layin malami daga Zamfara ga dukan alamu ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A noma hakika mun ci na musu kwanci da gaske, muna nan ba mu shirin noman rani da kuma na damina. Amma babban abin da muke so shine gwamnati kai ta taimake mu da takin zamani da wuri da kuma kayan feshi da kuma maganin kwari. Hakika mun shiri kwarai da gaske na shirin noma a wannan damina da kuma na rani din.
To Mallam Ayuba Imam kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto? Malami na Sokoto ko yana nan? To shi ma ga dukan alamun layin shi ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Kuna dai tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na ci a karfe 4:44. Mun sake samun wani kiran daga Sokoto.
Assalamu alaikum, Maryam Dauda, ina ne?
Assalamu, lafiya lau, ina gajiya.
Lafiya lau. Kina tare da Usman Edello Bonkari, karamar hukumar mulki ta Binjiya, jihar Sokoton Najeriya.
Mallam Usman, ka shirya noma?
To wallahi alhamdulillah, na shirya noma domin an na kai taki kuma ina kai tsaye ga gyaran gona. Sai dai abu kashi guda da muka bukata, Hajiya Maryam. Muna bukatar gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari, ta ba mu takin zamani da kingin wuri, mai so da dama mu talakawa gaskiya abin da kai gare mu da ya kamata to muna son don Allah a ba mu shi cikin lokaci mu sa shi amma take ga an ba sai can karshen damuna ke gabe da fa'ida to don nan muke kira Allah a taimaka mu masu dan karamin karfi domin mu ga cewa mun inganta harkar noman mu da fatan Allah ya kara inganta mana harkar noma a Najeriya gabaki daya nagode Usman Bello Bonkari karma kuma mulki ta bigiya jihar Kudu Najeriya
Malam Usman Bello mu ma mun gode da fatan hukuma za ta ji yanzu kuma bari mu je makwabciyar Sokoto wato kan jihar Zamfara
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Da Aliyu Abbas Latin Mafara Zamfara State.
To Malam Aliyu muna jin ka ka shirye noma bana?
To lalle kan na shirya ba ni ba da sauran ƴan uwana duk baki da mun shirya kwarai.
Allah sarki.
Eh kuma muna fatan dai irin taimaka da gwamnati ke yi to Allah sa ta kara ku. Muna roƙon abin da gwamnati za ta iya bayarwa Allah shi ba mu shi.
Kamar wani irin taimako ne kuke son gwamnatin ta yi?
To sai a tana yi gwargwadon hali ba da ainihin taki da sauran kuma wasu waɗanda ke buƙatar kuɗi a ba su yi noma muna fata a yakan.
To Malam Aliyu da fatan gwamnati ta ji wannan ƙorafin naka yanzu kuma bari mu je Katsina.
Wa alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina.
Ina magana da Abubakar Sani ƴan Silu Katsina.
To Alhaji Abubakar muna jin ka.
Maganar noma cikin yadda Allah mun shirya tsaf. Mun kai taki na gargajiya mun zuba a gona muna jiran ruwa sassabe mai gyaran gona mu jira Allah ya nashi ikon ya ba mu ruwa.
Haka.
Muna roƙon Allah kuma ya sa mu damina albarka. Da kuma neman ƙarin tallafi a gwamnati ta sa mana hannu da game da takin nan shi ma yana da matsayi na zamani.
To amin Alhaji Abubakar Allah ya albarkaci damuna kuma da fatan gwamnati ta ji mun saki samun wani kiran daga Katsina dai.
Ibrahim ne cewa.
To Malam Ibrahim muna jin ka ka shiryawa damuna bana?
Mun shirya kwarai da gaske don mun share gona mun kai taki gona kuma amma muna fatan gwamnati dai ta ƙara sauko da farashin taki da ake cewa za a saida mana 5,500. Allah ya sa mu dace ba mu damuna mai albarka.
Amin Malam Ibrahim kenan daga Katsina yanzu kuma bari mu koma Kaduna.
To assalamu alaikum barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Salamu alaikum daga gurin Jere daga Kaduna tare da Najeriya.
Malam Murtala kana lafiya?
Lafiya kalau hajiya.
To madalla ka shirya wa damuna bana?
To gaskiya jikina da zuciyana sun shirya amma kayan aiki ne dai sai a hankali. Duk kawai yake gaskiya mu ga sun wadatar kuma gashi an ce mana wai Juma'a da zata kyauta ga Laraba kuma gashi Laraban tana so ta har yanzu ba isassun kayan aiki taki manƙwa abubuwan magungunan kwari da sauran su muna roƙo gaskiya shi ministan harkar noma ya akwai dan gaskiya rauni fa gaskiya nike sai ga damuna ta kusa faɗi a tashi lafiya.
To amin Allah ya sanya Malam Murtala daga Kaduna mun gode mun samu wani kiran daga Birnin Tarayya Abuja?
Ibadan.
Oh daga Ibadan ne? To da wa muke magana daga Ibadan?
Eh. Ina na Manuga dan PDP nan kala ake yana Ibadan.
To malam ma daga muna jin ka.
Eh gaskiya wannan maulidi ne shine da fa'ida mai kyau amma noma na bala wanda annabi ta yi na shiri babu taki. Rashin taki shi ya kawo matsalar noma ko ka shirya ka ci ka buɗe gona babu taki. Ina fatan gona ta taimaka ta turo mana taki. Allah ya taimaka.
To amin mun gode da ra'ayinka. Da fatan kuma gwamnati ta ji wannan korafi kuma za ta ƙara taimakawa. Mun samu wani kiran daga Kebbi.
Daga Kebbi.
Wake magana daga Kebbi?
Kuna magana da Alhaji Zakiru mai katako Alan Lawa Gama.
To Alhaji Zakiru ka shirya noma?
Eh noma yanzu haka ni yau ba ma gidanmu nake ba ina wurin noman ka dada.
Allah sarki. To damuna bana kai tsafke nan.
A damuna bana insha Allah tsafke nan amma dai su ka noma akwai tsada gwamnati abin da ya kamata ta yi. Ta sauko ka dibi manoma na gaskiya ba mutum koma ya kai Abuja ba yana lissafin wanda za a yi ka gane manoman nan da kai su ya kamata a sa su jagoranci kwamitin harkar noma su sun ka san sirrin ƴan uwansu manoma shi a shawara da nake ba gwamnati gaba ɗaya ta ƙasa har zuwa kuwa jiha da lokacin gama.
To Alhaji Zakira daga birnin Kebbi mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum Haji Amaryan Dauda.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Sama'ila Esfa a kafin Majaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To Mallam Sama'ila muna jin ka.
To Haji Amaryan Dauda alhamdulillah na ji dadin wannan maudu'i na ku ne.
Allah sarki.
Akan noma noma ka aimo muka shiri ma noma Haji Amaryan.
Da kyau.
Domin dalili ko shi ne kin san yanzu halin da muke ciki a Najeriya. Shinkafa yar gida da muke sayanta da naira 150 a 450 ribiyar muke ci. Kin ga koya zama dole ai mu shiri mu noma.
Ba shakka haka yake sai dai Mallam Sama'ila za kai mana afuwa lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dakatar da kai anan. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka yi bikin kaddamar da wasannin kwallon hannu ko basketball na shekara 2017 a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma albarkacin haka an gudanar da wasan sada zumunci tsakanin ƙungiyar Birtaniya Militar da Lakurusu duka na babban birnin Yamai. Ita dai hukumar Feni Basket ta jamhuriyar Niger ta yi amfani da wannan damar domin sanar da dukkan 'yan ƙasar da irin canje-canjen da ta ke son ta kawo masha'anin wasan kwallon kwando na jamhuriyar Nijar a wannan shekara 2017. Duka dai a jamhuriyar Nijar a bangaren wasannin kwallon kafa a kimce-kimcen shiga wasanni na 'yan ƙasa da shekaru 17 da ƙasar za ta yi a ƙasar Madagascar a nan gaba. Mena Kade ta jamhuriyar Nijar ta goga a ƙarshen makon da ya gabata da takwaranta na Kamaru a babban birnin Mai inda aka tashi 1-1. Ƙungiyoyin guda biyu sun dabsa 'yan kwanaki da suka gabata inda suka yi 2-2. Ita dai kungiyar ta Mainas za ta ci gaba da kimce-kimcenta domin ganin cewa ta kai labari a wasannin kasashen nahiyar Afrika na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na wannan shekarar. Idan muka leka ko a nan nahiyar Afrika a shirye-shiryen tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na shekara 2018 a ƙasar Rasha, a Republic Democratic Congo tsohon Zaire ta lailaye ƙasar Kenya da ci 2-1. An goga a birnin Paris tsakanin kungiyoyin kwallon kafa na Elephant na Cote d'Ivoire da Le Lion de la Teranga na kasar Senegal inda ake 1-1 har minti na 88 ana damsawa. Sai dai sanadiyar mamayewar filin wasar ya sa alƙali tsaye da wasan. A wani labarin kuma duka da ya shahi hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika, dan kasar Morocco na Isham El Amrani ya fice daga mukaminsa na magatakardan hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika, yana kuma rike da wannan mukami ne tun shekara 2011. Shi dai Isham El Amrani ya bar wannan mukamin tun ranar 26 ga watan Maris din nan da muke ciki na wannan shekara 2017 ba tare da bada wani cikakken bayani ba. Abinda dai kowa ya sani shi Isham El Amrani dan kasar Morocco tsohon magatakardan hukumar CAF ko kuma CAF ta kwallon kafa ta nahiyar Afrika, yana ɗaya daga cikin ƴan gane kashe nin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afrika Isa Hayatu wanda ya shaka shi a zaben da aka yi a ranar 16 ga watan Maris gaban dan kasar Madagascar Ahmad sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF ko CAF. Idan muka leka a wasannin na shirye-shiryen shiga kwallon kafa na duniya na shekara 2018 za su wakana a kasar Rasha, amma wannan karo a bangaren Latin Amurka dan kasar Argentina nan kuma tauraruwar kwallon kafa na kungiyar FC Barcelona cewa da Lionel Messi ya samu kashedin ba zai sake buga ma kungiyar kasarsa ba ta Argentina har nan da wasanni hudu na gaba. Wannan ko sanadiyar wani mummunan kalamai na zagi da yawa alƙalan wasan waɗanda suka yi alƙalancin wasan da ya hada Argentina da kasar Chile, wasan da ya baiwa Argentina damar samun nasara 1-0 kuma hukumar kwallon
kafa ta duniya FIFA ta cisa tarar Euro 2009 Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jagoriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a kwanan nan cewar kare haƙƙin bil'adama yana da muhimmanci ga manufofin diplomasiyar Amurka. Yana cewar ɗabi'unmu sune manufofinmu wurin kare haƙƙin bil'adama. Don cimma waɗannan manufofi, Majalisar Dokokin Ƙasar ta umarci ma'aikatan harkokin wajen da ta gabatar da rahoto a kowace shekara akan hali da ake ciki game da haƙƙoƙin bil'adama a faɗin duniya. Waɗannan rahotanni suna bayyana ƙoƙari da ake yi wurin walwala da raye demokaradiyya da ba kowane bil'adama ‘yancinsa a faɗin duniya ciki har da Vietnam. A yayin da ake samun nasarori a cikin shekarun nan, har iya akwai damuwa sosai a kan rahotanni da ake samu dangane da take haƙƙin bil'adama a ƙasar Vietnam. Rahotannin bayan nan a kan take haƙƙin bil'adama a Vietnam na nuna ana ci gaba da fuskantar matsaloli iri-iri a ƙasar. Daga cikin matsalolin akwai matakai da gwamnatin Vietnam ke ɗauka na hanawa 'yan ƙasar haƙƙoƙinsu a fagen siyasa da 'yancin shirya taruka da kafa ƙungiyoyi da kuma faɗan albarkacin baki. A yayin da wasu miliyoyin 'yan Vietnam ke samun damar shiga hanyoyin sadarwa na yanar gizo da kafofin sada zumunta, gwamnatin ƙasar na ci gaba da ɗaukan matakai na mamaye kafar yanar gizo. An samu ƙaruwan ɗaure masu fafutuka da ke ayyukansu cikin lumana a shekarar 2016. Akwai rauni matuƙa wajen ƙoƙarin hukuma na tsaron lafiyar 'yan ƙasar da hana a takura musu, kamar hana kama mutane ana tsare su ba tare da shari'a ba. Haka kuma rahoton ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ambato matsalolin rashin adalcin sashen shari'a da rashin gaskiya da kuma irin abubuwa da suka faru a bara akan 'yan Vietnam, inda aka nuna wa mutane da dama rashin adalci a kotuna. Gwamnatin Vietnam tana ci gaba da takurawa ƙungiyoyin fararen hula na jama'a ta hanyoyi da dama, kamar gallazawar da take yi wa kafofin 'yan jarida da takaita ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ya kamata gwamnatin Vietnam ta ba da muhimmanci wajen ƙarfafa kare haƙƙin jama'a da walwalar addini da bin doka da oda. Yin haka ne zai haɓaka tattalin arzikinta, zai taimaka wa mutanen ƙasar, kazalika kuma zai ƙarfafa kyakkyawar alaƙa tsakanin Vietnam da Amurka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Aliyu Mustafa ya dawo da labarai amma a takaice.
To, kwamandan soja Amurka da ke Iraki ya ce mai yiwuwa ne su ne suka kashe mutane fiye da 100 wato fararen hula a ran 17 ga watan nan na Maris da muke ciki a lokacin wani farmaki da suka kai. Kwamandan Lieutenant General Stephen Townsend, wanda ke jagorancin mayakan ƙasashen ƙawance da ke fama da ISIS a can Iraq da Siriya, ya ga manema labarai daga Baghdad cewa tunda dai lalle sun kai farmaki a yankin lokacin da abin ya faru, mai yiwuwa ne su ne suka hallaka waɗannan mutane ɗin. Ya ce hukumomin Iraki sun tabbata ƙungiyar Daesh ce ta tara ɗimbin mutane a wurin da abin ya faru, ko don a haɗa wani tarko da fata cewa su ƙasashen za a shiga cikinsa, ko kuma domin dai a sa su mutanen su zauna a matsayin wata garkuwa. Sannan yanzu ita ƙungiyar ta ISIS ta fito da wani sabon faifan bidiyo inda a ciki take barazanar ragargaza ƙasar Iran. Bidiyo mai tsawon mintoci 36 musamman yana auna 'yan mazabar wato mazhabar Sunni ne na Iran, wanda mayakan ISIS suke zargi da cewa suna takura musu. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tattaunawa akan yadda za ta haramta duk ƙasashe mallakar makaman nukiliya, to amma ƙasashen da dama suna nan da makaman sun ce sam ba su yarda ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.